sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan Birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri yau Asabar 7 ga watan Satumba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai.
Cibiyar sa ido akan muguwar guguwa ta Amurka ta ce mahaukaciyar guguwar Dorian ta dan lafa, amma ana sa ran za ta bi ta yankunan Nova Scotia da Newfoundland a kasar Canada, tafi da iska mai karfin gaske a yau Asabar. An yi wani gagarumin musaya fursunoni tsakanin Russia da Ukraine, a yayin da rahotanni da yawa suka ambaci cewa an kwashe wasu fursunoni daga gidan yaron Lefortovo a Moscow, kuma wani jirgin saman Ukraine ya isa tashar jiragen saman Nukovo a babban birnin Russia yau Asabar. A yau Asabar, jami'an Afghanistan suka sanar da cewa jami'an tsaro sun sake kwato wata muhimmiyar gunduma a arewa maso gabashin kasar daga hannun 'yan Taliban bayan shekaru 5.
Kanin labaran kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu za a ji inda Majalisar Dokokin Jihar Lagos take kira ga gwamnatin Afirka ta Kudu ta biya kudade masu yawa ga waɗanda harin 'yan ƙunar baƙin wake ya rutsa da su a ƙasar. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Cibiyar sa ido akan muguwar guguwa ta Amurka ta ce mahaukaciyar guguwar Dorian ta dan lafa, amma ana sa ran za ta bi ta yankunan Nova Scotia da Newfoundland a kasar Canada, tafi da iska mai karfin gaske a yau Asabar. Iskar guguwar Dorian na gudun kilomita 140 a cikin awa daya. Kafin ta isa Canada, guguwar ta Dorian za ta bi ta yankin kudu maso gabashin jihar Massachusetts, kafin ta bi ta jihar Maine a yau Asabar da rana. Guguwar ta dira a yankin tsibirin Cape Hatteras a jihar North Carolina da safiyar jiya Juma'a, bayan da ƙarfinta ya ragu zuwa mataki na ɗaya. Gwamnan jihar North Carolina, Roy Cooper, ya ce akwai damuwa sosai game da ɗaruruwan mutanen da suka makale a tsibirin Ocracoke a yankin. Steve Harris, wanda yake zama tsibirin na Ocracoke kusan shekaru 19 yanzu, ya ce wani abu wato ko cikin 'yan mintoci sai ga ruwa ya cika ko ina a yankin. An yi wani gagarumin musayar fursunoni tsakanin Russia da Ukraine, a yayin da rahotanni da yawa suka ambaci cewa an kwashe wasu fursunoni daga gidan yaron Lefortovo a Moscow, kuma wani jirgin saman Ukraine ya je tashar jiragen Nukovo a babban birnin Russia yau Asabar da safe. Yayin da ba a bayyana wa jama'a takamaiman adadi da sunaye da kuma lokacin musayar ba, shugabannin kasashen biyu sun jaddada cewa akwai yiwuwar yin musayar fursunoni a cikin 'yan kwanakin nan. Za mu kammala ganawarmu a kan musayar, a cewar shugaban Rasha Vladimir Putin, a lokacin da yake yin bayani a kan batun a wani taron harkokin tattalin arziki wanda aka yi shekaran jiya Alhamis a birnin Vladivostok. Shugaban ya kara da cewa musayar za ta zama wani mataki na ci gaba akan gyara dangantaka tsakanin kasashen. Kalaman Putin na zuwa ne bayan da Ukraine ta sako Volodymyr Semak, wani tsohon kwamandan 'yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha a gabashin Ukraine, bisa umarnin wata kotu a Kiev ranar Alhamis. A yau Asabar, jami'an Afghanistan suka sanar da cewa jami'an tsaro sun sake kwato wata muhimmiyar gunduma a arewa maso gabashin kasar daga hannun 'yan Taliban bayan shekaru 5. a yayin da ake ci gaba da gwabza kazaman fada a wasu lardunan Afghanistan. Kungiyar Taliban ta ƙara zafafa hare-harenta duk da cewa wakilan kungiyar sun saki hawa kan teburin shawarwari da Amurka a Qatar don kawo ƙarshen yakin na Afghanistan wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi. Wannan shine yaki mafi tsawo da Amurka ta shiga a wata ƙasar. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce fadan da aka yi don kwato garin War Dodge a lardin Badakhshan yayi sanadiyar mutuwar kusan ƴan kungiyar Taliban 100 ciki har da manyan kwamandojinsu. Ma'aikatar ta yi kirarin cewa jami'an tsaron Afghanistan ne suka kai hare-haren ba tare da yin hasarar rai ko daya ba. Lardin Badakhshan dai ya hada iyaka da kasashe makwabtan Afghanistan guda uku, ciki har da China da Pakistan da Tajikistan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliyar ruwa a yankin Rafin Nile da ke Sudan tun bayan da shugabannin sojoji da na farar hula ƙasar suka rattaba hannu a wata muhimmiyar yarjejeniya. A halin da ake ciki, ruwan ya lalata dubban gidaje. Yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar ta buƙaci a kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon shekaru uku zuwa lokacin da za a yi zaben kafa gwamnatin farar hula. A yayin da ake ci gaba da yin shawarwarin siyasa a birnin Khartoum dangane da kafa sabuwar gwamnati, dubban gidaje na cikin ruwan tsandam yanzu haka.
That is my house. The water reached to this level. Every part inside the house.
Abdul Elsam Majid kina yace wancan ne gidana. Ruwa ya cika ko ina a gidan. Wancan gidan shi ma cike yake da ruwa fiye da nawa. Akwai kuma wasu gidajen guda biyu. Mun ga ta kanmu. Karancin man fetur a Sudan ɗaya daga cikin dalilan da suka haddasa zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka kwashe watanni ana yi har sai da aka hamɓarar da gwamnatin shugaba Omar al-Bashir ya ƙara kawo tsaiko wajen kwashe ruwa a wuraren da aka samu ambaliyar saboda injinan da ake amfani da su suna buƙatar man fetur. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta cimma wata yarjejeniya da kamfanin sada zumuncin Facebook akan ya rinka tura miliyoyin ma'abotansa zuwa shafukan yanar gizon hukumar inda za su samu sahihin bayani akan rigakafin cututtuka. Hukumar ta lafiya ta ce rashin cikakken bayani akan rigakafi kusan illar shi daya da cutar da ya kamata rigakafin ya magance. Mai magana da yawun hukumar WHO Fadila Chaib ta fadawa muryar Amurka cewa rashin samun kyakkyawar fahimta babban kalubale ne ga harkokin lafiya na duniya wanda ta yiwu ya kawo koma baya ga ci gaban da aka samu shekaru da dama da suka gabata akan magance cututtukan da za a iya kiyayewa.
Can see that, for example, when WHO is doing a campaign on polio.
Fadila ta ce kamar misali lokacin da hukumar WHO ta kaddamar da shirin allurar rigakafin cutar shan inna a Pakistan ko cutar shawara a Afirka, zaka ga rashin fahimta sosai akan munin rigakafin. Kuma mun san cewa rigakafi na aiki, idan babu rigakafi mutane za su dinga mutuwa.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fage rahotanninmu. ƴan Najeriya sun maida martani game da kudirin majalisar dokokin jihar Lagos na neman diya daga Afirka ta Kudu akan hare-haren da aka kaiwa ƴan Najeriya. Wakilinmu Babangida Jibrin na dauke da rahoton.
A wani zama da 'yan majalisar suka yi a ƙarshen mako sun yi kira ga gwamnatin Najeriya har ila yau da ta matsa wa gwamnatin na Afirka ta Kudu na ganin ta biya diya ga duk waɗanda aka lalata kayansu tare kuma da haddasa raunuka ko kuma hasarar rayuka. Kakakin majalisar dokokin jihar ta Lagos Honorable Mudashiru Obasa ya ce ya kamata a ce gwamnatin Najeriya tana tallafawa 'yan ƙasar ta da ke zaune a ƙasashen waje tare kuma da kare su ta duk wani fuska da ya kamata. to koya ƴan Najeriya suka ji game da kraye-krayen da gwamnatoci da kuma ƴan Najeriya ke yi na ganin an ɗauki mataki na biyan diya ga ƴan Najeriyan da aka hada sawa hasara kayayyakinsu na kasuwanci a ƙasar ta Afirka ta Kudu. Ga dai abinda wasu su ke cewa.
Sunana Malam Muhammad Sa. To in mun duba cewa yanzu misali ita gwamnatin jihar Lagos ko madadakar jihohin jihar Lagos da ta kawo wannan magana na cewa lalle a yi zuwa a bincika a duba ya kamata ma a biya ƴan Najeriya diya. To za ka ga cewa su kuma suka ce mutanen arewa da ke zuwa Lagos neman abinci ko yin ayyukan mashin suna harkar babura da kananan sana'o'i waɗanda su Yarbawan da ke can ko mutanen da ke Lagos din ba za su iya yi ba. Sun ce a sun gaji da irin waɗannan mutane a dawo da su har ma ana maganan waɗanda aka kama da baburansu da sauransu don ma me za a sake su. To in har sun faɗi haka a cikin Najeriya kenan ƙasa ɗaya, to balle Afirka ta Kudu, idan Afirka ta Kudu ita ma tana nufin cewa ƴan Najeriya su daina zuwa suna karɓe mata ayyukan ƴan ƙasa, to kuma mutan Lagos kun ce wai mutanen arewacin Najeriya suna zuwa Lagos suna karɓe wasu ayyuka da yake naku ne na ƴan jiha. To kaga in kan duba waɗannan abubuwan sai ga kamar maciji ne da baki biyu. Da suka tashi yin wannan magana ba su dubi halin da su kuma suka zo suka ƙara faɗi a ƙasar ba. To shi yasa waɗannan magana wai a biya diya ma bata tashi ba, tunda sai an yi bincike an tabbatar da wake da gaskiya waye bai da gaskiya. A dan binciken da aka yi zuwa yanzu shine har muka gane cewa ƴan Najeriya ba su da passport, wasu an ce a ƙwayoyi suke sayarwa, wasu an ce a karuwanci suke yi. Waɗannan duk abubuwa ne ma da aka samu kafin a ce gwamnati ta kafa kwamiti aka iya gane wayannan. To ina ga in gwamnati ta kafa kwamiti me kuma za a iya ganowa a ciki.
Sunana Alhaji Abubakar Muhammad na Baban Yawo. Afirka ta Kudu din nan ƙasa ce fa wanda ba ta mu ba. Kuma bari mu faɗa ma wani magana. Wallahi baban gidan ka tafi ƙasashen waje a cikin kashi 100 ɗan Najeriya da ke za ka samu kashi 10 dan arewa da yake irin waɗannan halaye. Duk yawancin abubuwan da yake faruwa a ƙasashen duniya za ka ga in Kudu ne. Ƙasar nan fa Malam Muhammad Buhari wallahi sai ka tashi in kana so kasar nan ta hada wata zaman Najeriya kasa daya. Yaya mu ake mana cin kashi amma mutane sun je wanda su kasa kai kasa abin da suke ne har kana cewa a biya su diya kuma abin nan, amma sai yanzu a ce wai a biya su diya wani abu. So nawa ake ma mutanen arewa abubuwa ana biyan diya ba abincika ba ban gida cewa me suka yi?
Ya zaka da rundunar ƴan sandan jihar Lagos ta gurfanar da mutane 83 a gaban kuliya wanda ake zargi da fasa katafaren shagon nan na ƙasa da ƙasa na kafsar Afirka ta Kudu mai suna Shoprite da ke birnin Lagos, inda kuma suka wawashe wasu daga cikin kayayyakin da ke wannan shago da aka kiyasta kuɗin su iyakan naira miliyan 500. Babangida Cibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril. To masu sauraro kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 24. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji babi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin su Usman Kasim Kirengim, jihar Damagaram, Jamhuriyar Niger, da kaka Alhaji Bukar Gursuma da ke birnin Najeriya da ke son bayani kan kasuwanci marar shinge. Masu tambaya su Usman da Alhaji Bukar na saurare ga kashi da biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyinku da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga masanin tattalin arziki Dr. Lawal Habibu Yahaya na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kano wanda zai dora kan bayanin da yake yi kan alfanun kasuwanci marashin gen da cewa
maimakon su dinga fita kasashen turai suna ranto kudade da kudin ruwa mai yawa tsububu wanda zai hana su kamfanonin su da kasashen su ci gaba saboda nauyin ruwan bashi to in suna a tsakanin su wannan zamantakewar a wannan zai sa su sama kansu lamuni cikin sauki sannan kuma kowane mutum zai iya zuwa ya kasuwanci a kowace kasa a junan su kudin idan ga kewaya a tsakanin su saboda haka aikin yi ya samu a tsakankanin su kan misali kamfanin ka ba sai lalle a Najeriya zaka kafa ba zaka iya zuwa Ghana ka kafa na Ghana izo nan ya kafa ɗan Najeriya su samu aiki na Najeriya ya kafa ɗan Ghana ya samu aiki a rage rashin aikin yi a karfafa masana'antu su kafa hanyar jirgi kaman da ta mota akwai kasan Europe yadda suka yi shine daga kasa ɗaya zaka iya zuwa kowace a mota haka a jirgi ana tunanin wadantar Sahara Route hanyar da za ta haɗe duk kusan manya-manyan ƙasashe na Afirka sannan a samo jirgi na sama wanda ƙasashen Afirka za su kafa domin faɗaɗa cinikayya tsakanin su ka wayi gari yau a Najeriya in an jima ka yi azhar a wata ƙasa ka yi la'asar a wata ƙasa ka dawo kuma ka zo ka yi magariba ko isha a Najeriya saboda ka tafiyar sai ta zama an tsuke ta sai ka ga kaman wato abin da ake kira global village
to wannan kamar na Afirka ya nuna kamar kaga wannan buri ne kenan wanda kai bayani da ake da shi watakila da karkashin wannan tsari da shi shugabannin Afirka suka sanya hannu ake so nan da wani lokaci a cimma a baya kai mana maganar kasashen da watakila suka fara wannan tsari har ka zo ga maganar su Europe aka kafa kungiyar EU suka canza kudade da sauransu tambayar anan dama wacce ta zo daidai da kuma abinda su wannan masu tambaya suke a karkashin wannan batu shine wannan alfa hannu kasashen da suke wannan tsari na kasuwanci marasa shinge suka samu a cikin su
na daya babban alfanu shine na sama wa mutane aikin yi fadada kasuwanci a tsakanin kasashen da suka yarjejeniya da juna suka rige wa kansu wahalhalu da dokoki suka rige wa kansu tsabar haraji ba to babu abin da yake kashe harkar kasuwanci irin dokoki da haraji da ake tsawaitawa ƴan kasuwa idan akana samun aikin yi kuma ana samun musayar fasaha ta sana'antar da kayayyaki misali Ghana yake da ita zai kawo ta Najeriya na Najeriya fasahar sa zai je kai ta Ghana ko kai ta Kenya to waɗannan duk zaka ga cewa kasashen gaba ɗaya suna samun haɓakar tattali arzikin ƙasa waɗanda suke da rauni ana iya dago su domin su kuma suna da hanyar da za su samu lamuni ba abin da yake kashe kasashe irin karbo bashi daga wani bangare na duniya musamman kasashen Afirka karbo basu suka da kasashen Turai yana dada kashe tattalin arzikin su saboda ruwan bashin har a wani lokaci da ya wuce akwai shugaban Afirka da ya ce wannan bashin da suke bamu su sun san ba za mu iya biya ba mu mun san ba za mu iya biya ba abin kawai da ba za su gaya mana ba su ce karka biya saboda kullun za su tatse mu da ruwa ruwan kai ta biyan ruwan kawai ka kasa biyan uwar kudin to wannan maimakon ya dada ƙara tattalin arziki haɓaka talauci yake ƙara
to kamar za a iya cewa su ƙasashen nahiyar Turai da suka fara wannan kasuwanci marasa iyaka ta hanyar kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi kenan sun cimma burinsu na haɓaka ƙasashensu ya tafi bai ɗaya ci gaba
a ƙwarai kuwa ai sun samu damar yi wa kansu taimakekeniya musamman ta ba wa junannakinsu bashi da sauƙin ruwa sannan ta sa kamfanonin wannan ƙasa su tafi cikin wannan ƙasa ƙasashen da ba su da ƙarfin samun mutanensu aikin yi an kafa kamfanonin daga waɗansu ƙasashe masu ƙarfi daga cikinsu saboda haka mutanensu za su samu aikin yi sannan kuma suna da kuɗi bai ɗaya waɗanda da kuɗinsu zai yi rauni da yawa saboda shiga yarjejeniyar da suka yi da canja kuɗin za a zama cewa kuɗinsu yana da daraja saboda haka suna da tattalin arzikinsu yana haɓaka kuma suna samun mutanensu aikin yi kuma suna samun damar da za su samu wani kudin shigowa da su taimaka wajen haɓaka abubuwan da suka zama na dole musamman kan hanyoyi da lafiya da sauransu wanda wannan cinikayya har ta bunƙasa cewa kowace ƙasa tana yi da kowace ƙasa yanzu ta kai abin da suke nema wato abubuwan da suka yi ragowa ma su samu ƙasashen da za su kaiwa wanda shine zaka ga idan suka bunkasa sai kuma su rika neman wasu kasashe da za su je su kai musu wato ko kuma su samu sinadari wanda in suka sana'antar za su iya miƙawa wa inci kasashen su sayar wannan sun samu ci gaba da yawa a junan
na
kiyosu
to gabanin wannan ayyukan kuri na irin wannan nahiyar Afirka da aka yi kwanan nan shi mai tambayar da cewa a yanzu halin da ake ciki akwai kasashen Afirka da suke cin gajiyar ko suke amfani da wannan tsari na wato kasuwanci maras shinge a nahiyar Afirka?
To a junan su kusan wannan tatabur za ta dauki kusan shekara 10 ko fiye ana ta kokarin tattaunawa ta yadda za a yi. Wato babban matsalar shine kasashen Afirka ba sa ciniki da junan su a gwamnatance, gwamnati da gwamnati su taru su nema kansu maslaha ni na rage yawan dokokina da harajina kai ma wannan kasa ta rage ni yi abu na bai daya mutanenmu domin su samu sauki. Kasuwanci da ake samu a kasashen Afirka shine mutumin Kano itashi tafi Niger ya siyo kaya ko na Niger ya shigo Kano ya zo sai kaya wannan kasuwanci ne na zamantakewa tsakanin mutane da mutane amma tsakanin yan kasuwa amma abun mamaki shine Kenya misali idan tana son ta sai kayan da Ethiopia ko Eritrea take da shi mafi yawa sai ta je Belgium za ta je da su sai kaga akwai kayayyakin da za a sana'antar da su a Afirka da fata da sauransu wannan kasashen na Afirka sai sun fita kasashen waje sun siyo su saboda me waɗancan su ne suke yin kasuwanci da ƙasa da abin da su Turai da America in kaga sun kafa kasuwanci marar shinge da kasashen Afirka shine su suna neman sinadari abinda ake kira kamar raw materials
to kayayyakin da za su sarrafa
to kuma bayan haka yawan mutane shine kasuwa Afirka tana da kasuwa saboda haka nan kuma sai i zamana shine kasuwar shine abinda Bature yake cewa raw material producing area market for the finished product so i zamana kasashen Afirka su za su ba su abubuwan da za su sana'antar su siya a kuɗi mai araha saboda haka kuma in an samu wannan kayan a dinga kai musu kasashen shi babu shinge an rage dokoki idan suka sana'antar su ma su zo su siyar a kasashen Afirka babu shinge saboda haka sai i zamana Afirka kasashen Afirka mafi yawa suna yi da ɗaiɗaikun kasashen Turai suna ana sauƙaƙa musu domin su shigar amma kamar yadda na faɗa a farko babban matsalar ita ce ake so yanzu a yi maganin ta i zamana kaso 16 nan da kasashe suke yi a junan su ya kai kaso alal aƙalla 52 a nan 52 a shekara ta 2022 idan aka yi shi a gwamnatance
nan da shekaru uku masu zuwa
ke nan shekaru uku masu zuwa idan aka yi shi a gwamnatance
wasu idan aka maganar kasuwancin na mara shinge abin da yake zuwa zuciyarsu shine watakila wannan fasahar da aka bullo da ita ta abin da ake cewa e-commerce da turanci za ta shiga rukunin tsarin kasuwanci mara shinge
ai idan ita ka kalli maganar e-commerce waɗansu sukan ce masa kasuwanci mara shinge amma a haƙiƙanin sa kasuwanci ta hanyar sadarwa ne shi kasuwanci ne da ake yin sa ka siya ka siyar a hanyar fasahar sadarwa ta zamani amma wannan baya hana dokokin ƙasa da ƙasa su yi tasiri idan za a fito da kayan ma'ana idan da akwai harajin da kasashe suke abin nan ko da kun yi ciniki da mai kamfanin ko da a shigo da su to yau ta internet din ta fasahar sadarwa ta yanar abin nan gizo ta sadarwa
mutum ya sayo mota daga Turai zuwa Najeriya
yawa to kaga wannan ba zai hana ya biya dukkan haraji da duty da dokokin da suke kai ba wannan sauƙaƙa harkar kasuwanci ne ta hanyar sadarwa amma ko da yake akan ce masa kasuwanci mara shinge rashin shingen sa shine kawai a ko ina a duniya zaka hango abin da zaka siya ka siya amma ba kasuwanci ne tsakanin gwamnati da gwamnati wanda aka samu maslahar juna ba wannan shine kasuwanci mara shinge
kasance da mu a shirinmu na makon gobe don jin wani sabon shirin na ansoshin tambayoyinku yanzu a madadin wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Dr. Lawal Habibi Haya wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalaba Sigarba ke cewa a huta
madalla a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa Yauri da Aliyu Usman Takalafiya, inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajantawa daukacin al'ummar kasar Zimbabwe a game da rasuwar Robert Mugabe, da fata Allah ya bada hakurin rashi. Da kuma sakonmu na gaba daga Muhammad Malaminta mai dinki a unguwar Alheri Zuru, shi kuma ya ce Salam VOA Hausa. A madadin al'ummar Zuru, na samar mana da Federal University of Agriculture Zuru, wanda jami'a ce wace dukkan arewacin Najeriya babu irinta. Wannan ya nuna mana cewa mun samu wakili na gari mai kishin mu da sani ya kamata ga al'ummar da yake wakilci. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya nuna mana an kammala ginin wannan babbar jami'a mai girman hekta wato 5,000 ba tare da dogon jinkiri ba. Sai kuma sako daga Hassan Dogon Faci ba tsari, shi kuma ya ce zaman lafiya shine ginshikin tattalin arzikin kowace ƙasa. Idan babu zaman lafiya to babu ci gaba, domin sai da zaman lafiya ake yin ilimi, sai da zaman lafiya ake yin kasuwanci. Saboda haka muna roƙon Allah ka ba mu zaman lafiya a jihar mu ta Katsina da ƙaramar hukumar ta Batsari da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Amin. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya ƙara mu shugaban riko na ƙaramar hukumar Batsari da dan majalisar jihar mai wakiltar ƙaramar hukumar Batsari lafiya. Allah ka ba su ikon sabkin nauyin da Allah ya aza musu. Amin. Ga kuma sako daga Baffa Haruna Bajuga da Abubakar Jibrin Dangu Saudalatu, su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika yadda marigayi Nelson Mandela ya zama zakara a duniya wajen cimma muradin yaki da nuna wariyar launin fata, ya nuna cewa abinda 'yan kasar shi ta Afirka ta Kudu suke yi wa 'yan kasashen waje, mazauna kasar tasu tamkar cin amanar shi ce. Ga kuma sako daga Ali Abdullahi Doran Baga da Usman Muhammad Maiduguri da Mansur Baba Wuro na Fada, su kuma suka ce Salam VOA Hausa. Idan hukumomin Najeriya suka inganta harkar noma da masana'antu, to tabbas talauci zai ragu a tsakanin al'umma. Idan kuma talauci ya ragu, to tabbas za a samu sauƙi matsalolin tsaro. Haka kuma zai sa 'yan Najeriya su rage zuwa cirani ƙasashen ƙetare. Daga ƙarshe muna Allah wadai da har-haren da ake baiwa baki 'yan cirani a ƙasar Afirka ta Kudu. Sako na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga Aliyu Usman Takalafiya da Hamza Galadima da Sani mai lange-lange tare da Malam Umaru Kambaya Wuri, inda su kuma suka ce muna kira ga hukumar customs ta Najeriya da ta fito fili ta yi wa jama'ar Najeriya cikakken bayanan dalilin da ya sa ta ɗauki matakin rufe iyakokin ƙasarmu, wanda hakan ya fara janyo wasu sabbin matsalolin ƙuncin rayuwa ga talakawar ƙasar nan bayan tarin matsalolin da suke ciki a can inda aka fito. To madalla, mun gode kuma ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Kafin mu kammala shirin, ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice.
Takaice, cibiyar da ke sa ido a kan muguwar guguwa ta Amurka ta ce mahaukaciyar guguwar Dorian ta ɗan lafa, amma ana sa ran za ta fita yankunan Nova Scotia da Newfoundland a ƙasar Canada, tafi da iska mai ƙarfin gaske a yau Asabar. Iskar guguwar Dorian na gudun kilomita 140 a cikin awa ɗaya. Kafin ta isa Canada, guguwar ta Dorian za ta fita yankin kudu maso gabashin jihar Massachusetts, kafin ta fita jihar Maine a yau Asabar da rana. An yi wani gagarumin musayar fursunoni tsakanin Russia da Ukraine, a yayin da rahotanni da yawa suka ambaci cewa an kwashe wasu fursunoni daga gidan yaren Lefortovo a Moscow, kuma wani jirgin saman Ukraine ya je tashar jiragen saman Nukovo a babban birnin Russia yau Asabar da safe. Yayin da ba a bayyana wa jama'a takamaiman adadi da sunaye da kuma lokacin musayar ba, shugabannin kasashen biyu sun jaddada cewa akwai yiwuwar yin musayar fursunoni a cikin 'yan kwanakin nan.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da sauran abokanmu, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirinmu na dare.
kuti viwa.